Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar kan mitoci 1621 da kuma 25. Ana iya kuma samun mu a kodayaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro, Yusuf Abdullahi ne yake muku sallama cikin shirin namu na musamman, wanda a cikinsa za a ji cewa yayin da matsalar tsaro ke kara tabarbarewa a tarayyar Najeriya, yanzu haka al'ummar kasar ta fara dogara da 'yan sa kai domin magance mata wannan matsalar. A Jamhuriyar Nijar kuma masu rajin kare demokaradiyya ne suka fara jan hankulan 'yan siyasar kasar da su guji furta kalaman da za su iya haddasa fitina a wannan lokaci da ya rage kasa da mako daya a gudanar da zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki. Har yanzu da Jamhuriyar ta Nijar za mu ji yadda Kiristoci a Damagaram ke shirye-shiryen bukukuwan Kirsimeti. A kun shirin kuwa Bargida da sharhin jaridun Nijar, sannan mu kammala da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka, amma dukkaninsu za su zo muku ne bayan an saurari labarin duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Gwamnan jihar Borno Farfesa Baba Ganan Umaru Zulum ya ce sojojin Najeriya sun gaza wajen kare rayuka da dukiyar al'ummar kasar. Gwamnan ya bayyana hakan ne a lokacin da ya ziyarci ƙauyen Jakana, inda aka kai hari akan matafiya a ranar Juma'a, aka kashe wasu kana aka yi awon gaba da wasu mutane da yawan su ya kai 35. Gwamnan Bardon Baba Ganan Zulum ya yi jawabi a wannan rahoto da Haru da Dauda ya aiko mana.
And it is also very annoying to note that these atrocities are being committed between Jakana.
Abin bakin ciki ne a ce ana irin wannan aika-aika tsakanin ƙauyen Jakana da Aulu, wanda tsakanin su bai wuce kilomita 20 ba. Kuma abin mamaki, muna da brigade commander a Jakana tare da mutanensa, muna da kuma commanding officer a ƙauyen Aulu, wanda tsakanin su kilomita 20 ne kawai. Kuma ana biyan su ne don kare lafiyar mabiya waɗannan hanyoyi, amma ba mu ga hakan ba. Kuma maganan gaskiya, ba mu ji daɗi ba.
Federal government and indeed the Nigerian army.
Ce gwamnatin tarayya da jami'an sojan kasara dole ne su saurari al'umma da maido da zaman lafiya da lumana a Najeriya. Ganin cewa akwai mutanen da suka samu suka tsere, an dai an tafi da nasu, kamar yadda wannan malamin ya shaida mana ma labari lokacin da aka tare su a wannan hanyar, da kuma aka tafi da yarsa na cikin sa yana ji yana gani.
First Muslim din suka tare da second one sai mu ne, sai muka juye moto, sai wannan muka bar su baya din, sai suka fara bude mana wuta. Direba ya gagara gudu sai ya shiga daji, sai muka bude sun ka fita ta wuri. To matan da suka yi shiri da yaran da suka yi shiri mun san yawa muka gudu a daji sai haka muka shira.
Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To madalla a gaida Haruna Dauda. Tattaunawar kasuwanci tsakanin kungiyar tarayyar Turai da Burtaniya ta cika ba karkashin matsin lamba a jiya Litinin, yayin da rikice-rikicen sufuri da bullar sabuwar nau'in coronavirus mai yaduwa cikin sauri ya haifar a Burtaniya. Lamarin da ya rufe kokarin cimma yarjejeniyar ficewar Burtaniya daga tarayyar Turai. Saura kwanaki 10 kacal a shiga watan Janairu da suka rage wa Burtaniya ta fice daga kungiyar kasashen Turan da kuma kasuwar bai daya. Begin cimma wani sabon shiri ya ci tura saboda lokaci da aka kayyade ya riga ya wuce. Masu tattaunawar tarayyar Turai da Burtaniya suna nan a Brussels, kada tattaunawa ta tsaya a yayin da ake tattauna batun yancin masuntan Turai za su iya shiga ruwan Burtaniya da ba wasu batutuwa na adalcin kasuwanci. Lokacin da majalisar dokokin Turai ta kayyade da ke karewa ranar Lahadi ya kare ba tare da cimma yarjejeniya ba, inda 'yan majalisar ba za su samu lokacin da za su iya tabbatar da wata yarjejeniya ba kafin ranar 1 ga watan Janairu. Kungiyar tarayyar Turai ta tabbatar a hukumance a yi amfani da maganin rigakafin coronavirus da kamfanin BioNTech da takwarensa Pfizer suka yi, yayin da Amurka ta fara raba maganin COVID-19 na biyu da babban kamfanin haraɗa magunguna na Amurka Moderna ya yi. Amincewa da yin amfani da maganin Pfizer da BioNTech da hukumar zartarwar Turai ta yi a kasashe 27 da kungiyar na zuwa ne bayan da hukumar kula da harkokin magunguna a Turai ta ce rigakafin ya yi daidai da matsayin inganci da kuma kariya. Shugaban hukumar zartarwar tarayyar Turai Ursula von der Leyen ta ce an shirya raba maganin a ranar Asabar, inda za a fara ba da maganin a ranakun 27 zuwa 29 ga wannan watan Disamba a faɗin kasashen nahiyar Turai. Ta ce wannan wata hanya ce mai inganci da za ta kawo ƙarshen shekara mai tattare da ƙalubaloli, kana za mu kawo ƙarshen COVID-19 da coronavirus ke haddasawa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Zababben shugaban Amurka Joe Biden ya karbi allurar rigakafin COVID-19 akan talbijin kai tsaye a jiya Litinin domin nuna ma Amurkawa cewa maganin ba shi da matsala. matarsa Jill Biden ita ma ta karbi allurar rigakafin sa'o'i kafin Biden a wannan asibitin da ke kusa da gidan ma'auratan biyu. Wasu shugabannin Amurka sun karbi alluran a makon da ya gabata waɗanda suka hada da mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence da kakakin majalisar wakilai Nancy Pelosi da kuma shugaban masu linjayi a majalisar dattawa Mitch McConnell. Shugaban Amurka Donald Trump da aka taba kwantar da shi a asibiti da cutar coronavirus a cikin watan Oktoba bai nuna lokaci da yake so ya karbi magajin ba. A ƙarshe, ajiyar litinin ƙasar Pakistan ta gargaɗi India da take mata kallon kishiya game da tsokanar soja, ta dama cewa wani matakin soja ka iya kai ga ramuwar gayya da a ƙarshe zai iya zama yaƙi tsakanin ƙasashen makwabta masu makaman nukiliya da ke kudancin Asiya. Kashedin da ministan harkokin cikin gida Sheikh Rashid Ahmed ya bayar na zuwa ne wuni guda bayan da gwamnatin sa ta yi zargi a hukumance a wata wasiƙa zuwa ga majalisar ɗinkin duniya cewa New Delhi na niyyar kai hari akan iyaka. Idan ita India ta yi yunkurin yin wata barazana akan iyakar mu, lamarin zai rikide ya zama babban yaki da tarihi ba zai manta shi ba, inji Rashid yana faɗa wa manema labarai a birnin Islamabad. Ita ko gwamnatin India bata ce komai ba game da zargin Pakistan cewa tana shirin kai harin soji akan kasar.
To madalla, labarin duniya kenan aka saurara. Yanzu kuma sai taskar hotani. Zamu kuma farawa ne da tarayyar Najeriya, inda matsalar tsaro ke ƙara tabarbarewa. Yanzu haka al'ummar kasar ta koma dogara da ƴan sa kai domin magance mata wannan matsalar, kamar yadda za a ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoto na Ibrahim Abdulaziz daga Yola.
Tun a baya, ƴan sa-kai na maharba da kuma ƴan sintiri wato ƴan banga na ko taka muhimmiyar rawa tsakanin al'umma, musamman ma yayin bukukuwan gargajiya. To sai dai ko yanzu fa lamura na canjawa, domin sakamakon tabarbarar tsaro da ake fama da ita ya sa yanzu ƴan banga da ma maharba wato hunters da ma ƴan ƙato da gora wato civilian JTF bin sahu wajen taimakawa jami'an tsaro. Wai ko me jama'a ke cewa game da rawar da ƴan sa-kan ke takawa a yanzu?
Sunana Abubakar Bello. Ƙwararre da gaske suna taka rawan gani sosai wajen samun ma al'umma wato tsaro, musamman ma a yankunan karkara ko kuma mu ce a yankunan da ake fama da tashi-tashin hankula. Ko a baya-bayan nan in zon zaka turna lokacin da aka dauki talibai a kankara a karamar hukumar kankara cikin jihar Katsina, wato vigilante na bungiyar miyetti Allah suna daga cikin jami'an tsaro da suka hada kai da sojoji da ƴan sanda suka je suka kwaso wajen nan yara. Kuma bisa ga dukkan alamu har da gwamnatin jiha, shi gwamnatin jiha Aminu Bello Masari shi da kan saya ya ba mu wajen nan vigilante da suka hada kai da jami'an tsaro suka kwashe wajen nan yara. An nan jihar Adamawa idan zaka tuna a shekara ta 2014 a lokacin da aka kwashe garuruwan Mubi, Michika da Madagali, wato ungiyan sa kai su ne gwamnatin jihar ka dauke su, ta dauki nauyin su da motoci aka je aka karbi garin Mubi da Michika da Madagali a hannun Boko Haram. Wannan kowa ya riga ya sani, kowa yana kallo.
Ayubu Bello, su ne ma ya kamata a sa su a gaba a musu kohoro irin na ƴan sanda, saboda su suka san wuraren su, wajajen su da yankunan su da dazuzzuka da suke shiga su fita. Sannan kuma a ɗaya hannun kuma akwai matsala wajen shigar da su aikin, ya kamata tantance su da kyau, saboda wasu suna barna amma dai suna bada gudunmawa sosai ba wasa ba ma.
To sai dai kuma duk da wannan rawa da ƴan sa kan ke takawa, da fa alamu a wasu jihohi ba a kulawa da su. Aisha Bakari Gombe da ke zama sarauniyar maharban Najeriya, wanda a yanzu ke taimakawa jami'an tsaro a yaki da masu tada kirba na Boko Haram, ta bayyana irin halin da suke ciki a yanzu.
Muna tallafa jami'an tsaro wajen yaki da ƴan ta'adda a ƙasa. Sannan kuma mu jami'an tsaro mun dauke su a matsayin ƴan uwanmu, yayin mu kuma abokan aikinmu. Dole mu ne tun da mun sa kai mun ce za mu tallafa musu daidai gurgudun ƙarfinmu. Sannan maganar tallafi da kake tambaya wajen gwamnati, ga gaskiya a yanzu haka mu dai ba mu samu tallafi ta kowane irin hanya ba, amma ba mu san watakila gwamnatin tana wani shiri ne nan gaba za ta iya taimaka mana ba, amma a yanzu dai kam tukunna taimakon bai zo hannunmu ba.
To wai ko me masana tsaro kuma ke cewa game da rawar da ƴan sa kan ke takawa? DCP Usman Madu Basube, tsohon mataimakin kwamishinan ƴan sanda ne, ya ce akwai buƙatar bincike akan wasu ƴan sakan.
A tantance su, a nemi masu gaskiya a cikinsu, masu kwazo a cikinsu, domin ba dukansu ne masu gaskiya kuma masu kwazo ba, su ƴan sa kai da vigilante din. Don akwai wanda ni na sani irin ƴan sa kai ko vigilante nan ya ji ya sa a kansa, ya ɗauki bindiga, ya ɗauki harsasai lokacin Ali Kwara ya kama wani barawo. ana ka samu amnesty wannan yace na samu a gurin wane wane a Adamawa to gashi kaje ka sayo mana wannan amnesty din aka je aka sayo wannan amnesty din kuma ya kasance wannan wanda ya sayar da ma wannan barawan amnesty din shi ma dan cikin vigilante ne wanda suka taking part a wajen yakin Boko Haram tare da sojojin a lokacin aka kama shi aka ba yan sanda sun gurbatar ta shi a kotu amma daga baya zo aka ce ba shi da lafiya a bada bailinsa to har yanzu magana shuru akwai kuma na san wani vigilante wanda ya kasance Ali Kwaran ya kama shi muna tare da shi ga barawon ga wanda aka kama shi da vigilante ne ya bari ya shiga kidnapper bayan ya shiga kidnapper na Ali Kwaran ya kama shi dama she sohon barawon ne shi yanzu wayannan ba tantance su akai ba ya za a samu hada sojoji da ƴan sa kai da wannan vigilante wasu ka ba su license kenan wayannan wanda suke su terrorizing din kasan nan din wasu su ma da dama suna cikin vigilante wasu kuma ex members ne
koma da menene fatan talaka dai shine Allah kawo tsaro ko a samu a daina jin tsoro Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Nigeria
to yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar inda masu rajin kare haƙƙin demokradiya suka fara jan hankulan bangarorin siyasar kasar da su guji furta kalaman da za su iya haddasa fitina a wannan lokaci da ya rage kasar mako daya a gudanar da zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki sakamakon lura da yadda wasu 'yan kasar ta Nijar ke zargin kotun tsarin mulkin kasar da nuna bangaranci game da batun halaccin takardun dan takarar jam'iyyar mai mulki Bazoum Mohammed a wata sanarwa da ta fitar kungiyar matasan Nijar da ake kira Mojen ta yi kiran da kowa ya tsaya matsayinsa kamar yadda za a ji karin bayani daga bakin shugabanta Siraji Isa a hirarsu da Suleiman Mumuni Barma.
'Yan siyasa da suka dauki salon hiddo sanarwoyi a kowane bangare ta maida ma juna kalamai sannan kuma da kawo kalami mai zargi da zargin kotun koli wanda ta yanke hukunci bisa ga waye cancanta yayi takara ko wane ne bai cancanta ba muka ce waɗannan kalamai basu dace ba sannan kuma muka ja hankulansu da cewa kotun koli daga gare ta ba wani koli sannan kuma kamar yadda kundin tsarin mulki yace idan ta huddo doka ko ta huddo magana hukunci dole alatilas abi amika kai amika wuya
watakila suyan siyasa za su iya cewa dama haka tsarin siyasa yake haka demokradiya ta gada dole ne ai cacar bakin nan ko ai kice kuce akan dukkan wasu abubuwan da suka shafi sha'anin siyasa
an yi cacar baki wannan haka demokradiya ta amma akwai iyaka akwai inda ba a shiga akwai gonar da ba a shiga akwai gonar demokradiya wadda akwai kalamai na maida ma juna magana sannan kuma da fifita barnamijin ka hiye da na wani sannan kuma da fifita program inka hiye da wancan saboda ba dan komai ba ka nuna ma al'umma cewa kai ne na farko kuma kai ne mafi kanci kuma kai ne ke sauraron su kai ne zaka mafi cancanta sannan kai zaka hidda su cikin talauci da fatara sannan idan ka zo zaka tsaida demokradiya kamar yadda suka saba amma akwai iyaka ta shari'a wadda kamar kotun koli zantuttukan da take kotun tsarin mulki zantuttukan da take yi da dokokin da take hurdowa wannan kuma kundin tsarin mulki da kanshi ya ce duka abunda ta huddo cilas ne ga mahukumta ga ƴan adawa ga ƴan warhulla ga dukkan al'umman Nijar su miƙa wuya sannan su yadda da shi babu incin cewa a hurta kalamai koko ayi takan tsantsan koko cewa da bamu yarda da abunda ta ce ba koko ga yadda ta ce
ba wace fargaba ce kungiyar Mojen take da ita akan wannan yanayi da aka shiga
fargabar mu guda ita ce waɗannan kalamai basu sa a samu zaman lahiya kamar suna iya su haddasa fitina a cikin wannan ƙasa ƙasar Nijar yau al'umman Nijar ba su buƙatar shiga cikin wata fitina ba dan komai ba saboda yau fargabar 'yan Nijar shine rashin tsaro da ya addabi ƙasashe ba ƙasar Nijar kaɗai ba duka kewaye da mu
to har yanzu muna a jamhuriyar ta Nijar inda wakiliyar muryar Amurka da magaramtar labari ta shirya mana rahoto na musamman kan yadda kiristocin da magaram ke shirye-shiryen bukukuwan Kiristimeti
Madame Ishau Aishatu ta cocin Evangelica wato Eglise Evangelique de la République du Niger cewa ta yi akwai ƴar matsala ta tattalin arziki
inda in muka diba muka gani akwai abubuwan da ba a iya aiwatar da su saboda kasancewar wannan cutar sa corona kuma sai ka ce kowa da abin da yake samu da shine yake umfani domin shirye-shirye wannan sallah kamar hakan yana nufin irin wasu abubuwa da kuke yi a da a wannan karo na bana ba kwa samu ku yi shi ba saboda wannan matsala ta tattalin arziki to kamar abin da ya shahi kamar sancan sijada haka babu abin da sai hanawa eh na ibada dai da rai da lahiya za mu zo mu yi shi kuma kamar yadda aka saba ko me muka samu hada ne ake yi ai tattare da juna kenan wanda ma ba yadda kamar ba abu bane ba wanda za a cewa ya hito kamar kiri-kiri an lura da shi haka daga nashi waje Reverend Haruna Labo cewa yayi sallar dai hidimomin da aka saba yi su ne sai dai dan cikas kadan
bambancin da ke da akwai cikin yanayi wanda dukan kasa ko duniya ma ta samu kanta wato na wannan cuta ta COVID-19 wanda ya sa dole a dauki matakai na kaurecewa juna nisantar juna abin da ya shahi ruhe hanci da baki da kuma rashin gaisawa alhali kuwa sallah ce ta zumunci abin da ya kai cewa ba a gaisawa hannu da hannu ya zama wani dan cikas ga bayanon murnar da muke da ita amma in ba haka ba alhamdulillah bisa ga yardar Allah komai yana tafiya daidai
su kuwa daga nasu waje cocin katolika nanan da magaran za su shirya sallar ta Christmas ne cikin kula da matakan kariya na coronavirus
sunana madam Gera Anik Eglise kimu Eglise Catholique de Zender Saint Thérèse de l'Enfant Jésus shirye shirye kashi biyu ne na zikiya na addini kuma shirye shirye da za yi ci abinci a sha tare da abokanin mu kuma mu yi invite mutane su zo su zamana amma saboda coronavirus kin nan mu ma yi a gama mutane da yawa sallah wanda ba kamar da bane ba kamar da bane tunda akwai cutar wannan
an san mata da kawata bukukuwa da kashe-kashen kuɗi ko hakan zai samu a wannan Christmas sai Aishatu tace
sai samu haka cikin taimakon ubangiji ba za a rasa ba mu dai abin da ya shahe mu ban san a wani wuri ba kamar in an ka ce Krista an san mu da nuna ma juna kamuna akwai hadin kai kuma ana taimakon juna sosai in kai ka san kana da karfi ka san wani bai da kana dokuwa ka raba da shi shi ma yadda zai samu ya shi dadi a gidan shi tare da makwabtan shi da abun ga
su ma dai matasa ba a bar su a baya ba suna shirya waƙoƙi na yabo cewar Ezra Ya'u na cocin Angelica ta nan da magaram
an uwan musulmi gaba daya don kuma muna kiransu duka su zo gaba daya mu yi wannan sa tare domin anniversary ne kamar mun saba fadi suna sallah suna gaita mu je mu yi suna tare a ci abinci ai wasa dariya wannan yana sa kuma ƙara dankon zumunci da mu da su
Tamar Abari muryar Amurka daga Damagara a Jamhuriyar Niger
To karfa shafa muna kawo muku wannan shirye-shiryen na musamman ne daga nan Oshin muryar Amurka dake Benin ne na Jamhuriyar Niger Yanzu kuma ga Abdulaziz Adili Toro dauke da shirin kowa bar gida.
Kowa ya bar gida? Gida ya bar gida.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsin ranar talata a cikin shirin kowa ya bar gida wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke hadawa da kuma gabatarwa a cikin shirin namu za ku hira ta musamman da wasu 'yan asalin Afirka da suka bar inda suke domin neman rayuwa ingantacciya zuwa wasu kasashe a yau kuma ga ci gaban hirarmu da malam Kidi ta asalin kasar Niger mazaunin jihar North Carolina da ke nan Amurka to da kaddi da alwashin naka daga samu a Niger da yanzu abin kake samu nan bayan wata biyu wata uku da ka zo na Amurka ya kanga sauyi
Abdulaziz yoni da aka bani ma abunan kina albashi na kwal da aka bani ma ni sai na ce wani abokin na ce wannan hanya ba sai kuskure da shi ga wannan mutum din za a ce biya kuma sati ne wai biya wai na sati ne aka bani sai na ga abun da nake samu a can gida shine na wata guda hayyallin ka ya huce shi ne aka bani a sati guda dan sai na jiba na gani kawai a tsawon shekara guda sai na abun da nake iya samu a wannan lokacin shekarun na samu sai shekara guda na Amurka saboda aikin da nayi kuma da biyan da ake wallahi lokacin nan biya babu wanda zai zo shi nan yace an dauke shi ma'aikata haka kamar biyan da ake mishi ce ba an kwari shi ko na
sai dai abun ban mamaki yanzu naga an ce komai ya sake ba kamar da ba in baka takardun aiki sai ka kwashe shekaru da dama tana wahala
wallahi wannan aziz gaskiya ce gaudi yanzu komai ya sake a game da harkar takardu dan gaskiya a da inda musa bincike yana da kyau amma tun da aka fara rikici a cikin kasar nan akai wannan abin da nayi da 11
tun da wannan hare-hare an ta'addaba
ta'addanci da suka zo akai wannan abin da kashe musu wajen mutum dubu ne tun da shi ne suka fara bincike kuma ba su wasa ba kuma yanzu ke ake abin ya karu ma saboda su san kin da ake cewa kamar data ba su ki abun da gare ka wajen information kin ta ga ana sa ta cikin a wannan inda ka zo ka dora hannu ko kuma aka masu nan ka tuka abubuwa na ka sai ya fito an kana da taka abubuwan da ka da babu inda zaka koyi musu
iko Allah
yana aiki an samu ci gaba ko mutanen waje eh da yake da mun ba mutane bane masu karambani ita Amurka akwai abun da bata so kana cikin kasar ta kace za kai karambani eh kace ka shiga abubuwan da bai shahe ka ba ko kace kai wasu abubuwa wanda kai kana kwatanta kai ka san kasar ta amma in dai ka zauna kan inda kake san sai da kake inda baka taba abin da zai taba wani a rayuwar su ko kuma mulkin su ko kuma
za ka taka doka
da dokar su to wannan insha Allah sai kai shekara ɗaya ki annaba wanda ya tafi daga tunda nan babu mutunci kabila a cikin wannan kai dan kana dan Afirka wanda ke dan Amurka ko ko a kai dan Amurka baki da wuri da wani irin da kai ne da su duka goman fiye ga nake kuma wani gama ma sai an ji ba an gani ga kai ba kana takarda su suna takarda kuma kuna aikin guri guda ba a gwada maka ba bambanci a ce maka irin wannan kai kai wani nan da Afirka ne kai can kai wani ne a suna tsoron su yi maka wannan ma dan kan san su shiga cikin rayuwar ka inda su sun san doka kuma sun dauke dan adam da muhimmanci a cikin da harka take
to mana to mutane na cikin Afirka kamar ba sa san yin aiki Afirka haka da haka kika ganin ka meye dalilin da yasa ba mu samun ci gaba da ɗan Afirka ke yi a Afirka kamar na in yanzu ka diba da in kashe Amurka in kashe masana'anti da dama za ki iske waɗanda ke aiki a ƙasar a cikin masana'anta daga ɗan Afirka ne amma ba sa iya aikin wanda aikin da suke nan ba sa iya sa can a can ƙasashen su ka ganin ka meye dalilin haka
wannan abin sai in ce maka rishin kamar nutsuwa kai da kanka ka nutsu a cikin kanka abin da kake so ma wani in kake so ma kanka ka so ma wani shi ne ba mu da shi ina san wanda suke zauwa nan ka ga nan da ya suna aiki nan da ya kamata aiki ma na nutsuwa da aiki da aka ce wannan afirkin ne in ka bashi kowane irin aiki da zaki
karhe bakwai sai ga mutum na wura aiki alaka in ka je Niger in ka je ta a Nigeria za ka shiga cikin office ga su mutane karhe goma sha ɗaya ba kowa
shi ne ai kana da Aziz wannan zauwa kasashen turai wannan gaskiya kamar makaranta ce ga Niger ga yan Afirka ma ba Niger ba kamar makaranta ce kamar wurin horo ne duk wanda ya zo ne shekara ɗaya biyu in ya koma gida za ka ga bambanci tsakanin shi da wanda bai zo nan ba tunda ya sani ya gani ya ga kati kuma ya san da lalle aiki shi ne mutum
Umaru Sanda Idi kenan dan asalin kasar Niger mazaunin jihar North Carolina da ke Greensboro mun gode da ka ba mu dama tattauna tare da kai cikin shirin kowa bar gida gida ya bar shi wani Abdulaziz Adli Toro ke shiryawa da kuma gabatarwa daga nan birnin Washington DC
to madalla a gaida Abdulaziz yanzu kuma ga Suleiman Mumuni Barma dauke da sharhin jaridun Niger
zan fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lanketer wace ta ruwaito cewa jagoran ƴan adawar Nijar Hamma Ahmadu ya shiga cikin halin tsaka mai wuya sakamakon gaza tantance dan takarar da ya cancanci samun kur'un magoya bayan jam'iyyar Modern Lumana a zaben shugaban kasa na ranar 27 ga watan Disamba jaridar ta ce Hamma Ahmadu wanne kotun tsarin mulkin kasa ta yi watsi da takardunsa ya sha alwashin baiwa magoya bayansa umarni dan ganin sun zabi mafi dacewa a tsakanin ƴan takarar jam'iyyar Hamayya sai dai har yanzu abin yana da kamar wuya jaridar Le Monde Aujourd'hui na cewa ƴan takarar zaben shugaban kasa na ci gaba da kiran kotun tsarin mulkin kasa ta soke takarar Bazoum Mohamed na jam'iyyar PNDS mai mulki saboda a cewar su kundin tsarin mulkin kasa ya hana wa dukkan wanda ba dan Niger na asali ba neman shugabancin wannan kasa. Jaridar ta ce tsohon shugaban gwamnatin mulkin soja General Salu Jibo mai neman shugabancin kasar ta Niger a karkashin inuwar PGP dubara na daga cikin waɗanda suka buƙaci kotun ta sake duba wannan magana, yayin da shi ma dan takarar MNSD Sain Umaru ya ce yiwa ƴan ƙasa haske akan wannan batu ya zama wajibi. Jaridar Les Echos du Monde na cewa ƴan siyasa mata sun yi nasam a zaben shugaban ƙasa na 27 ga watan Disamba, domin daga cikin mutane 41 da suka nuna sha'awar shiga wannan fafatawa ba mace ko guda, duk kuwa da cewa jinsin mata na da babban rinjaye a yawan al'umar Niger, lamarin da ake alakantawa da wasu dalilai masu nasaba da al'adun jama'ar wannan ƙasa. Koda yake an sami tarin ƴan takara mata a zaben ƙananan hukumomi da na ƴan majalisar dokokin ƙasa, jaridar ta ce a tarihin jamhuriyar Niger madam Bayar Maryama Gamace ita kaɗai ce mace da ta taɓa shiga zaben shugaban ƙasa, wato a shekarar 2011 bayan faduwar gwamnatin marigayi Tanja Muhammadu. Muribin sharhin na wannan mako da jaridar Lebanon, wacce ta ce jamhuriyar Niger da tarayyar Najeriya sun cimma wata yarjejeniyar haɓaka tattalin arziki a ƙarƙashin inuwar hukumar haɗin gwiwa, wato Nigeria Niger Joint Commission. Jaridar ta ce a ƙarƙashin yarjejeniyar da suka saka wa hannu a ranar 18 ga watan Disamba a Abuja, ƙasashen biyu sun amince su yi ayyukan bunƙasa fannin noma, kare muhalli, fannin ma'adanai da makamashi da sukuri. Sabili kenan gwamnatocin biyu suka bayyana yunkurin samar da hanyar zirga-zirgar jiragen sama tsakanin ƙasashen biyu da nufin baiwa ƴan kasuwa damar yin hada-hada kai tsaye, a cewar wata sanarwar ma'aikatar harkokin wajen Najeriya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To, za mu kammala shirin ne da shirin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka.
Makaddashin sakataren tsaro na Amurka Christopher Miller a ranar 17 ga watan Nuwamba ya sanar da aniyar Amurka na janye sojojinta a dukkan Afghanistan da Iraki. Ya zuwa 15 ga watan Janairu na shekarar 2021 za a bar sojojin Amurka 2,500 a kowace ƙasa. Ya ce wannan ya dace da tsare-tsarenmu da manufofinmu na yau da kullum, tallafi daga al'ummar Amurka kuma bai daidai da sauya manufofi ko manufofin Amurka ba. Ya ƙara da cewa alhaki ne a kanmu na ɗumbin inkishin ƙasa da suka sadaukar da kai da kuma 'yan uwansu waɗanda ke ci gaba da gadansu.
Together, we have mourned the loss of more than 6,900 American troops who gave their lives in Afghanistan.
Yace tare mun yi jimamin rashin sojojin Amurka sama da 6,900 waɗanda suka sadaukar da rayukansu a Afghanistan da Iraki, kuma ba za mu taɓa mantawa ba da waɗanda suka raunata sama da 52,000 a dalilin yaƙi, da duk waɗanda har yanzu suke ɗauke da taban yaƙin. Da suke magana ta wayar tarho da muƙaddashin sakataren tsaro Mila, shugaban Afghanistan Ashraf Ghani ya nuna godiyarsa ga dukkan dakarun Amurka da suka yi gwagwarmayar wanzar da zaman lafiya a Afghanistan. Amurka na ci gaba da goyon bayan tattaunawar zaman lafiya a Afghanistan tsakanin gwamnati da Taliban, wanda ke ba da kyakkyawar dama don cimma yarjejeniyar siyasa da za ta kawo ƙarshen yakin. Muƙaddashin sakataren tsaro Mila ya bayyana damarar da Amurka ta yi don ci gaba da kare Amurkawa da tallafawa ƙawayen Amurka.
The United States Armed Forces remain committed to protecting the safety and security of the American people and supporting our like-minded allies and partners.
Yes, yes, sojojin Amurka na nan akan bakansu na kare lafiya da tsaron jama'ar Amurka da kuma tallafawa ƙawayenmu da kuma abokanmu a duniya. Idan ƙarin ta'addanci da rashin zaman lafiya da rarrabuwa da masu shirin kawo cikas ga ƙoƙarinmu, a shirye muke mu yi amfani da ƙarfin da ake buƙata don daƙile su. Ta hanyar dawo da sojojin Amurka gida, za mu gama wannan yaƙin na ƙarni, in ji muƙaddashin sakataren tsaro Mila. Za mu kiyaye 'ya'yanmu daga nauyi da wahalar yaƙi na har abada, kuma za mu girmama sadaukarwar da aka yi don samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a Afghanistan da Iraki da ma duniya baki daya. Sannan mu yi murna da duk waɗanda suka taimaka mana wajen samun inci kan zalunci. Wannan shine sharhin murya Amurka wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
To, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na musamman da ya zo muku daga nan ofishin muryar Amurka da ke Birnin Yamai na jamhuriyar Nijar, da madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Yusuf Abdullahi nake ce da ku kasance lafiya daga nan Benin ya mai.